Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol duk a jamhuriyar ta Nijar. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio kuma si. Sai kuma ta hanyar sadarwar internet ko da yaushe a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Hafsat Bello dan mai soro da sauran abokan aiki daga nan murnin Washington DC muka sake dawo muku da wannan shirin a daidai wannan lokaci. To, ko menene alfani ko akasin sa na sake tsayawa takarar Buhari?
Domin inda aka kwana to a tashi a wurin.
Sannan yau bayan labaran duniya za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi game da wannan batu na saki tsayawa takara da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yace zai yi. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa 2022-2655-2655. Muna kuma tafa da shirin wasanni a takaice, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
A yau Litinin, shugaban Amurka Donald Trump ya yi tur da zargin harin makami mai guba da aka kai a Siriya, lamarin da ya kwatanta a matsayin bakar mugunta. Yana mai cewa zai dauki kwakwaran matsayanan da sa'o'i 24-48 kan yadda Amurka za ta maida martani. Shugaba Trump ya faɗa wa majalisar zartarwar a wani taro da aka yi a fadar gwamnati ta White House cewa za su gano wake da alhakin kai wannan hari a tsakanin Siriya da Rasha da Iran ko kuma dukkaninsu. Da farko, sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya ce Amurka ba ta janye batun ɗaukan matakin soja a kan Siriya ba, bayan da Trump ya aiki a saƙon Twitter cewa waɗanda suka kai harin za su gane kuransu. Shugaba Trump ya kuma kwatanta harin makami mai guban a matsayin rashin imani a yankin na 'yan tawaye da ke birnin Damascus, wanda ya hallaka mutane 40 a ranar Asabar. Ita dai gwamnatin ta Siriya ta musanta yin amfani da makami mai guba a daukacin yankin, wanda ya faro tun daga shekarar 2011, ciki har da wannan hari na baya-bayan nan. Rasha dai ta ce babu wata hujja da ta nuna cewa Siriya ce ta kai hari. Haila yau a yau Litinin, shugaban Amurka Donald Trump ya yi ta koda kawancin Amurka da China da kuma kyakkyawar abokantakar da ke tsakaninsa da takwaran aikinsa shugaba Xi Jinping. Amma duk da haka, ya ce China ta daɗe tana yi wa Amurka wayo. Yayin da yake zagaye da 'yan majalisar zartarwarsa kafin wani zaman tattaunawa a fadar gwamnati ta White House, Trump ya ce ka'idojin da suka shimfiɗa dangantakar cinikayya tsakanin Amurka da China ka'idodi ne da aka daɗe ana ƙwarar Amurkan, waɗanda babu wanda ya taɓa ganin irinsu. Amma a maimakon ya ɗora wa China laifi, shugaba Trump ya ɗora laifin a kan tsofaffin shugabannin Amurka, wakilan Amurka da masu ba da shawarwari a kan halin cinikayyar da Amurka ke ciki. A satin da ya gabata, Trump ya yi barazanar ƙara haraji a kan waɗansu kayan da ake shigo da su daga China, da kuɗaɗensu suka kai dalar Amurka biliyan 100, bayan da China ta yi barazanar yin hakan ga kayan Amurka, waɗanda darajarsu ta kai biliyan 50, ciki har da waken suya da ƙananan jiragen sama. Ƙwararru sun yi gargaɗi cewa idan dokar harajin ta fara aiki, manoman Amurka waɗanda suka ta'allaka kan fitar da amfanin gonarsu zuwa ƙasashen waje ne za su fara ji a jikinsu. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ce yana tsammanin zaman tattaunawar shi da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya kasance tsakanin watan Mayu zuwa farkon watan Yuni. Kalaman nasa waɗanda ya yi a yau Litinin na zuwa ne bayan da jami'an Amurka suka ce sun tabbatar da cewa Kim na da niyyar zaunawa su tattauna a kan kowace ɗamarar gina makamin nukiliya da suke yi a yankin Koriya. Waɗannan su ne ƙwararren alamomi na farko da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya nuna na amincewa ya haɗu da shugaban Amurka Donald Trump, tunda suka ba da shawarar yin hakan a watan da ya gabata. Sai dai har yanzu babu cikakken bayani kan zaman, akan abin da ya shafi inda zaman zai wakana da kuma batutuwan da za a tattauna a kai. Amma jami'an Amurka sun faɗi cewar Amurka da Pyongyang na ci gaba da tattaunawa a cikin sirri. Shi dai shugaba Trump ya sha kiran da a kwance damar mallakar makamin nukiliya a yankin Koriya.
Hafsat Bello da mai tsoro aka saurara da labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To kamar yadda aka ji a shirmu da ya gabata, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi shelar aniyar sake shiga takarar shugabancin Najeriya. Da haka mun tuntubi wani mai sharhi kan al'amarin yau da kullun da ke birnin Boston na nan Amurka mai suna Malam Garba Suleiman Krako don yi mana dubin wannan al'amarin sai ya ce.
Wato abinda shugaban ƙasa mai girma General Buhari ritaya yayi na cewa ya nuna sha'awarsa na ya ci gaba da jan ragaman mulkin Najeriya ya yi daidai, domin inda aka kwana to a tashi a wurin. Wato bai kamata a ce ya fara, akwai abubuwa da yawa wanda suke gaban shi wanda yake so ya aikata, amma bai zai yi cikin shekara huɗu ya gama su ba. To ya kamata ni a nan ba ina wai goyon bayan cewa a wai a ce ajanda na PDP da ko wata jam'iyya ina nuna cewa shi din nan shi ne gwani. Buhari shi kanshi ya faɗa ba zai iya tafiyar da tafiyan halin da Najeriya ta shiga ciki shi kaɗai ba, dole sai da mataimaka, sai an taimaka mashi. Kamar yadda Hausawa suka ce hannu ɗaya bai ɗaukan ɗaki, to haka ne. To a hakikanin gaskiya idan da za a ba shi dama a duba a ga tsari irin na Amerika yadda yake, za ka ga ɗaiɗai ne da wuya ka ga shugaba bai yi second term ɗin shi ba, saboda akwai waɗansu program da agenda da iri-iri wanda mutum yake so ya kammala. Idan ya fara bai gama ba, wani zo ya fara kuma ya ce zai wani nashi daban, duk komawa baya ne. Amma kaga inda Buhari ya fara yadda yake tafiya, in ya dasa ya ci gaba nan da shekara huɗu, to kaga za a ga cewa bayan ya gama shekara takwas second term ɗin shi za a san cewa ya yi wani abu a ƙasar nan. Ɗaya kenan. Na biyu, kada mutane su manta, Allah ya ji ɗan wannan mai wa'azin nan Albani na Zaria ya ce idan aka zaɓi Buhari za a ji biki, don duk zai toshe kafar ɓanna da aka yi a ƙasar nan. Zai yi kaza, zai yi kaza. Duk abin da bawan Allah nan ya faɗa kamar ya zama wani abin da Turawa suke cewa su saya, wato mai hangen nesa, shi ke faruwa. Idan ko za ka yi gyara, to sai fa an wahala, sai an jiki, sai mutane sun haƙura. Don jin jiki ana jin jiki. Wannan kuma dama in za ka yi gyara ɓarnan da aka yi, sai ya ɗauki lokaci. Don cikin shekara huɗu Buhari ba zai iya gyara abin da aka ce an ɓannata ba. Kuma Allah da ikonsa ya ɗauko ministocin da ake ganin cewa a'a aka tasa su gaba ba su iya ba, ba su kamar ƙwallo ne. Masu sauraron mu, in kana gefe kana kallo za ka dinga wane bai iya ba, wane bai san abin da yake ba, ya kamata a tura wane, ya kamata a sa wane, kai inda za ka roka a sa ka ba za ka iya yadda wane din yake yi ba.
To Malam Garba baka ganin masu cewa kamata iya huta saboda kamar bai da ƙoshin lafiyar da ya kamata, a duk da yake an san yana da kishin ƙasar da dai sauransu, ba ka gani masu wannan bayanin kamar suna da tasu hujjar?
To madalla, maganar rashin ƙoshin lafiya wannan duk ba ta taso ba. Kada jama'a su manta ba, ni ba malami ne, kamar da ake cewa kamar malamai da suke cewa la mutu fiha la yahya, ko ba mai rayuwa ba mai kashewa sai Allah. Saboda haka Buhari din nan ku duba ku gani irin zaman da ya je ya yi a Ingila ya yi jinya, da yake Allah ya sa kwanan shi na gaba ya dawo ya samu lafiya, sai mu daɗa taimakonsa da addu'an Allah ya ba shi lafiya, Allah Ubangiji ya ba ƙara mashi ƙoshin lafiya ya ci gaba da abin da yake yi, kuma Allah ya kai shi gagacin kammala ajandar ɗin shi da yake so ya na alheri ga ƙasar nan. Kamar yadda nake faɗi
Malam Garba, kana ganin daga cikin abubuwan da ya sa gaba akwai waɗanda za su kuɓutar da talakan Najeriya daga wahalar da yake fama da ita?
Wani daga sai da yawa ga suna, akwai kaga yadda ya ɗauko tattalin yadda za a yi. In kun tuna masu sauraronmu, mun yi magana da ma yadda za a yi farfaɗo da wannan tafki na caji. Wanda ke annan tafkin cajin ba ƙaramin alheri jama'ar da ke wannan area suke samu ba, kiwon kifi ne, ruwan neman rani ne da sauransu duk gashi nan. banda wannan a duk kasan ya rungumi hanya na motoci da za a yi hanyoyi highways da za a yi a Najeriya. To yanzu idan aka ce mutumin nan an ce an matsa mushi ya sauka a dan wansu dalilai suke bai da lafiya, wa ke ba da lafiya? Allah ke ba da lafiya. Ni nan ba wai ina ma Buhari campaign bane ko kuma ana goyon ba shi. A yi magana ne na zahiri saboda experience da muke da shi na tafiyar da mulki a nan cikin America. Wanda ke kuma mu din nan mun ce muna koyon tafiya ne irin na America demokradiyya, haka ne?
Najeriya kasa ne ya uwa daya, uwa daya uba daya kasa daya.
Wannan haka ike a kuma gaida Suleiman. Kuma ku da kuke gida Najeriya da ma sauran wurare za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku. Kafin nan ga ƙarin bayani.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To bari mu fara daga Sakkwaton Shehu. Ake kallari daga Sakkwato?
To Ibrahim ka almasi kana tare da Usman A. Bello Bankari kalamo ko mulki ta jinjiya a jihar Sakkwato.
To Malam Bello muna jinka.
A Usman ne.
Oh Usman muna jinka.
A to dangane da tsayawa wannan bawa Allah shugaba Muhammadu Buhari a karo na biyu da yake nema. Eh to gaskiya abuna da ya dace kasancewar yana da kyau a ce an bashi dama. Kowa san irin da ya fa ya sami wannan ƙasa shekara huɗu da suka wuce ko uku, to kuma ya rike a ce ɗan ba shi dama kamar yadda an kafa sauran tsohon shugabanni domin ya tsida irin abubuwan da ɗauko na alkhairi. Fatan mu liya al'umma ya Allah a ba shi shawara mai kyau, ko mu roki Allah subhanahu wa ta'ala ya tsere shi a kan hanyoyi masu kyau ba na sauran shi ba. Shi kuma ya Allah ya ɗan diddiko da shawarar da ake ba shi domin a ga cewa an gurta da hankali tare. Na gode Usman A. Bello Bankari karamar hukumar ta jinjiya ta Sakkwaton Najeriya.
To mun gode Malam Usmana. Daga Kaduna Sakkwato bari mu cilla Kaduna garin gwamna. Ke kan layi a Kaduna?
Kalmar shi garba barka da yammaci.
Barka da warhaka.
Suna da Murtala ne kuma ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala muna jinka.
Yawwa, to a cikin da dama kaga kundin tsarin mulki ya yadda ne nema zartuwa na biyu, to hakan yana da kyau. Amma kaga mu da muke cikin talaka muna dan jin koke-koke. A shawaran da zamu ba shi wasu abubuwa da zai kara ya gyara su ya kara kuma farin jini shine cewa irin kaman bursunonin siyasar nan ko dai ƴan siyasa ko wasu dai na addini da aka kama haka, to ya kamata a ce an dan sassako su dai gaskiya ko a dan bada belin su. To kaga haka zai kara masa farin jini da sauransu. Da fatan za a tashi lafiya.
To Malam Murtala mun gode sosai da ra'ayinka. Daga Kaduna bari mu kada Yobe. Wake kan layi a Yobe?
Muhammad Kabir ne daga Yobe.
To Malam Muhammad muna jinka.
To ni dai ra'ayina game da tashin shugaba Muhammadu Buhari ina goyon baya 100% gaskiyar magana, saboda a ba shi cikakken lokacin da zai ci gaba da ayyukansa da ya fara na alkhairi. Kuma muna martashi da addu'a Allah ya ba shi nasara akan abin da yake aikatawa na alkhairi. Shi ne fatan mu.
To mun gode sosai Malam.
To ne ma na gode Muhammadu Kabiru.
To mun gode. To ga wani malami daga jihar Taraba. Wake kan layi a daga jihar Taraba?
Sadi Haruna Madaki Bantaje.
To Malam Haruna muna jinka.
Ina muna ina goyon bayan tsayawar shugaba Buhari 100% musamman mu ƴan jihar Taraba, domin gaskiya a baya bayan kokashi da bashi mulki Taraba kullum akan barazana ke mamu musamman mu ƴan jihar Taraba. Yanzu kuma ya sake dorawa muna 100% muna bugon ba ga 100% ya tsaya.
To mun gode sosai da ra'ayinka. Daga Taraba kuma bari mu je mu jihar Kebbi. Wake kan layi a Kebbi?
Umar Alaba ne.
To Malam Umar muna jinka.
Gaskiya mun yi farin ciki da bayyanar da cewa Buhari zai sake yin takara, muna yi masa fata alkhairi.
To kuna ta cewa kuna ta cewa kuna fatan alheri, kuna kunyi murna da haka, ba ku san ba Buhari dan huta?
A gaskiya ai hutawan kenan.
To mun gode sosai
kenan gare muna fata Ubangiji Allah ya bashi sa'a ya bashi nasara.
To mun gode da
zaman lafiya a kasar mu.
Mun gode da ra'ayinka. Bari mu je Adamawa. Ke kala Adamawa?
Kai zai kuna tare da Isa Lambayir mai kama sanya ko ba yi giya a Adamawa a some local government.
To to
Nigeria.
To to muna jin ka, amma kai hankali da kaho, muna jin ka.
To shikenan ba damuwa. Wato Buhari nan ana so ya hause, na ji dazoni ya ce wai ya sako mutanen da aka kama, ya za a yi a kama barayi a sako su, hukunta su akan yadda dokan hukunci Canada kawai. To me yake jira da barayi?
A to kaga ka kama kahon kuma, amma kuma ka sake abinda ake cewa shine ya saki waɗanda aka kama saboda wasu matsaloli na addini, ba cewa yayi kamar barayi ba da sauransu.
To shi kenan matsaloli don ya sake su kenan zai shirya da su. Ai baba Buhari ya ci karfin kowa, shi sai dai Allah ya ƙara kare mana baba Buhari.
To mun gode mai kama saniya. To bari mu je Kaduna. Wake kan layi a Kaduna?
Mala Ibrahim ka almasi, barka da yamma.
Barka da warhaka.
Sunana Alhaji Musa Ngaro, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kadunan Najeriya.
Haka Alhaji Musa, muna jin ka.
To alhamdulillah, ai ka almasi, mu a matsayin mu na ɗan Najeriya masoya baba Buhari, idan bamu yi kan godiyar mu ga Allah subhanahu wataala da tsayawar Buhari na karo na biyu ba, ai mun yi gwari, ai mun yi gwari kwarai da gaske. Dan haka mu muna cikin farin ciki, kuma da mu wannan ranar muke jira ta zo, muna murna ko muna addu'a Allah subhanahu wataala ya ƙara baba Buhari lafiya. In Allah da 2019 sai baba Buhari, nagode a taki lafiya.
To Malam Musa, Malam Musa, baka ganin tunda ike baba Buhari ya muku aiki, kamata yi ku ce to baba ka je ka dan huta dan shi ma ya dan ji dadin rayuwar shi.
Malam Ibrahim ka almasi, ai idan aka ce baba Buhari ya je huta ba a yi mai adalci ba, to mun ayyukan da ya dauko so muke ga mun kammala ta arewacin Najeriya da Najeriya baki daya.
To Haji Musa, mun gode sosai da wannan ra'ayi naka. Bari mu kada Katsina Dukuwa. Ke kan layi a Katsina?
Abdulkadir Sanni.
To Malam Abdulkadir, waya jinka?
Wato game da tsayawar Buhari nan, ina tsammanin duk Najeriya nan gaba daya, wato ko farin ciki ake da kamar sallah. Wannan alhamdulillah, mun gode.
Saboda
ayyukan da aka faro, idan aka ce ba za a karasa su ba, gaskiya an samu matsala sosai.
To mun gode sosai. Mun dai makale a Katsina nan. Wake kalla a Katsina har ila yau?
Alhaji Kasim ne. Alhaji Kasim ne.
To Alhaji Kasim, muna jin ka.
To wannan al'amari da babu Buhari yayi, alhamdulillah.
Alhaji Kasim, ka dan nisanci rediyonka.
To na nisance ka.
Yawwa, to ci gaba.
Sai mu taru mai roƙa Allah abin da ya zama alheri ga zartewar shi Allah ya sanya.
Amu.
Eh, Allah ya ba mu alheri, Allah ya tabbatar mu da alheri, Allah ya ba mu mataimaka masu adalci.
Baka da wata shawara gare shi?
Ina da shawara gare shi.
To
Allah ya zarce. Ya duba mataimaka wanda suke masu adalci, ba kamar na yanzu wanda kike waye da shi, wanda suka hana shi yi matalakawa aiki Najeriya ta ci gaba ba. A riƙa duba wanda ya cancanta.
Kamar masu wani irin hali?
Irin hali an arke adalci, to ya ɗauki komi da komi.
To mun gode. To mun gode sosai Katsinawa, mun gode muku. Bari mu je mu Abuja. Wake kan layi a Abuja? Amma kai nisa da rediyon ka na Abuja. Muna jin ka.
Ni da ce tunda Buhari ya sake bayana zai tsaya, ai bai da wani campaign da zai yi. Shi yasa ɗan Najeriya da ya tsorawa hakufa da azabar Allah za mu biya shi da kuriya ɗin. Shi zai tsaya aikin shi na soja, ai bar ƴan siyasa su yi siyasa. Allah ya taimake mu.
To baka ganin watakila so yake saboda matsalar da ake ciki ya je ya warware ta matalakawa din?
Wallahi bai da abin da zai warware, iyaka abin da ya sani aikin shi na soja. ko wanda mulki da yanzu ya ga siyasa ya fara dawa yanzu yana so ya makale da tun da yanzu duk da APC din mu muka yi maja tun da yanzu sakatare ya ba kai a wurin ba yanzu ne ya fara su ke zuwa sakatare ba to Allah ya bar yan siyasa su yi siyasa su to ba wasan rugwa kai ba magana dini ba kabilanci ba su goyen bayan ji za mu je mu su ba kana sojoji da yake bari da ya kaba ta aikin su ya kare yana kara musu lokaci da su duke mutane a kwace zabe da shi kuma hukumar zabe da yare ne mu dai ayi adalci.
To mun gode da ra'ayinka, mun gode da ra'ayin kowannen ku, da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu a duk lokacin da muka gabatar da wannan shiri. Mun gode muku wannan ku, mun gode. To ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Najeriya ta kara taka rawar gani a gasar wasannin kungiyar kasashen renon Ingila wato Commonwealth da yanzu haka ake fafatawa a birnin Gold Coast na kasar Australia bayan da a yau ta lashe lambar azurfa a gasar kwallon tebur. Najeriya ce dai ta buga wasan karshe ta gasar tare da kasar India inda India din ta doke ta da maki 3 da nema ta kuma lashe lambar zinari ta wasan. Manazarta na ganin wannan ci gaba ne kasar ta Najeriya ta samu tare da lashe lambar ta azurfa domin ko ta sami lambar ta gulla ne a wasan a irin wannan gasar da ta gabata. Gwamnatin jihar Kano a arewacin Najeriya ta bada tallafin kudi naira miliyan 3 ga iyalan dan wasan kungiyar Kano Pillars Chinedu Odoji wanda ya rasu a garin na Kano sakamakon hatsarin mota. Gwamnan jihar Abdullahi Ganduje shine dai da kansa ya gabatar da tallafin ga iyalan marigayin sai da suka ziyarce shi a fadar gwamnatin jihar ta Kano. Ganduje ya bayyana marigayin Chinedu Odoji a zaman gwarzo wanda ya bada gudunmuwa sosai wajen daga sunan kungiyar ta Kano Pillars da kuma jihar Kano baki daya. Dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafar Manchester United ta Ingila Andre Herrera ya musanta cewa ya tsarta yawo a tambarin Manchester City da gangan a filin City din na Etihad. Wasu hotunan talabijin sun nuna Herrera din yana tsartar da yawo a wani makekin tambarin City da ke kasa a mashigin filin wasan a ƙarshen rabin lokacin farko na wasan da United din ta yi waiwayin baya ta doke City din da ci 3-2. To sai dai hukumar kwallon kafar Ingila ta ce ba za ta binciki lamarin ba. A fagen wasan tseren babur kuma dan kasar Italia Valentino Rossi ya zargi takwaransa Mare Marquez da kayar da abokan tserensa da gangan a gasar tseren MotoGP ta kasar Argentina inda ya ce hakan ya sa yana tsoron ya yi tsere da shi. Rossi dai ya bayyana wannan halayya ta Marquez wanda yanzu haka shi ne zakaran tseren na MotoGP da cewa tana lalata wasan tseren. To sai dai a nashi martani Marquez ya ce korafin na Rossi ba gaskiya ba ne. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A bikin karrama matan da suka nuna jarumta na wannan shekara, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta karrama wasu mata 10 da suka yi fice, waɗanda suka zake wajen ci gaba da fafutukar abin da suka yi amana da shi. Mace ta farko da aka baiwa lambar yabon sunanta Roya Sadat, marubuciya ce, director kuma mai bada umarni a harkan fina-finai daga Afghanistan. Tana amfani da fasaharta wajen faɗakarwa kan munanan ƙalubalen da mata da yara mata ke fuskanta. Kuma duk da cewa ana yi wa rayuwarta da sauran ma'aikatanta barazana, ta zamanto ta farko wajen gwagwarmayar ƙwato haƙƙin mata a ƙasarta Afghanistan. Dr. Wulisa Wulianueva, 'yar asalin Honduras ce, ta samu lambar yabo ita ma domin aikin da ta yi na yin yaƙi da tashin hankalin da mata ke fuskanta, inda ta sauya yadda ake kallon hukuncin masu laifuffuka ta hanyar amfani da kimiyya da kuma daƙile ayyukan ƙungiyoyin 'yan daba. Aliya Kalaf Sale, 'yar asalin Iraki ce, mai gudanar da ayyukan jin kai da kuma yaƙar masu tsatsauran ra'ayi na ɓangaranci. Ana girmama ta saboda ta taɓa kubutar da wasu matasan da dakarun Iraki daga wani harin kwantar bauna da 'yan ƙungiyar ISIS suka musu a shekarar 2014. Sista Maria Elena Berini, ma'aikaciya ce a wata ƙungiyar 'yan mission ɗin Katolika a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya. Ana jinjina mata saboda irin jajircewa da take yi wajen yaƙi da ɗabi'ar nuna ƙiyayya da rashin adalci da kuma munanan abubuwan da ke faruwa a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya da yaƙi ya daidaita. Wata lauya 'yar kasar Kazakhstan kuma, 'yar rajin kare haƙƙin 'yancin ɗan Adam, Ayman Umarova, ta samu lambar yabon don aikin da ta yi na inganta dokokin da ke yaƙi da ayyukan cin zarafin mata da yara. Ita kuwa Dr. Feridi Rushiti, 'yar Kosovo, an ba ta lambar yabon ne saboda gwamman shekaru da ta kwashe tana fafutuka a madadin fararen hula da yaƙin Kosovo ya shafa. Maluma Sa'id, wata baiwa ce 'yar asalin Mauritania, yanzu ita ce mataimakiya a majalisar dokokin ƙasar, an karrama ta ne saboda jajircewa da ta yi wajen yaƙi da ayyukan bauta. A matsayinta na wacce ta kafa, take kuma gudanar da ayyukan wata ƙungiya mai zaman kanta da ke taimakawa mata da suka rasa mazajensu da marayu bayan kisan ƙare dangi da aka yi a Rwanda. Goodlive Mukasarasi ta samu lambar yabo ne saboda rawar da ta taka wajen buɗe wa mata ƙofar da aka saurare su a gaban kotun hukunta manyan laifuka ta Rwanda. Sirikan Sharon Siri, wata lauya ce kuma 'yar rajin kare haƙƙin ɗan Adam a Thailand, kuma ta samu lambar yabon ne don tsayawar da ta yi wajen kare 'yancin ɗan Adam. Aura Elena Farfan, 'yar asalin Guatemala, an ba ta lambar yabo duk da cewa ba ta samu halartar taron ba saboda rashin lafiya. Ta samu lambar yabon ne saboda rawar da ta taka wajen ba da damar da aka hukunta wasu tsoffin jami'an soji da suka aikata kissa. Yayin karrama waɗannan mata, uwar gidan shugaban Amurka Melania Trump ta ce, muna tsaye ne akan turbar abin da ya dace wajen ba da labarin waɗannan mata. Za mu iya koyawa mata matasa a duk faɗin duniya darasi kan muhimmancin nuna jarumta domin zama abin kwatance. Sharhin muryar Amurka kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da wani sharhi, za ku iya rubuto wa editorials a VOA Washington DC lamba 20237 USA. Za ku kuma iya yin bayani tare da duba duk sharhunan baya a VOA Editorials a shafinmu mai adreshi www.voanews.com/editorials.
To yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe, wato labaran duniya, amma fa a taƙaice.
A yau Litinin, shugaban Amurka Donald Trump ya yi tirda zargin harin makami mai guba da aka kai a Siriya, lamarin da ya kwatanta a matsayin bakar mugunta, yana mai cewa zai ɗauki ƙwaƙƙwarar matsaya nan da sa'o'i 24 zuwa 48 kan yadda Amurka za ta mai da martani. Shugaba Trump ya faɗa wa majalisar zartarwar a wani taro da aka yi a fadar gwamnati da White House cewa za su gano wake da alhakin kai wannan hari a tsakanin Siriya da Rasha da Iran ko kuma ma dukkaninsu. Har ila yau, a yau Litinin, shugaban Amurka Donald Trump ya yi ta koɗa ƙawancen Amurka da China da kuma kyakkyawar abokantakar da ke tsakaninsa da takwaran aikinsa shugaba Xi Jinping. Amma duk da haka, ya ce China ta daɗe tana yi wa Amurka wayo. Yayin da yake zagaye da 'yan majalisar zartarwarsa kafin wani zaman tattaunawa a fadar gwamnati da White House, Trump ya ce ƙa'idojin da suka shimfiɗa dangantakar cinikayya tsakanin Amurka da China ƙa'idoji ne da aka daɗe ana ƙwarar Amurkan, waɗanda babu wanda ya taɓa ganin irinsu.
To masu sauraron mu, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai gobe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma
Hafsat Bello ɗan mai soro
da Julie Leathers Gresham, wacce ta haɗa mana sauti kuma ta bada umarni da injiniyanmu na wannan lokacin Suleiman Altarwali, ni Ibrahim Kalamu Sigirba ke cewa sai kuma goben.